Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger. A VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da rediyon amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar nishadi, al'adu, tarihi har ma da maganar addini. Amma a yau uku ga watan Mayu na shekarar 2019 zani magana ne akan aikin jarida.
To amma kuma da yake shi aikin jarida ba aiki bane da kowa zai yi cikin sauki dole sai an koya wa mutum to kaga maganar sasaka ko kikira ita ma tare da tasiri kwarai da gaske wanda zai ci gajiyar aikin jarida ko kuma wanda zai zama kwararre shine wanda da farko dai ya shiga da bisa sha'awa
haka ne Wato Hadiza kin san yau ne ranar tunawa da yancin walwalar yan jarida a duniya. Na sha haduwa da mutane da ke ganin kamar aikin jarida abu ne mai sauki ko kuma waɗansu ba sa ganin muhimmancin sa. Nan kuwa akwai wasu suna rasa rayukansu saboda yunkurin nemo gaskiyar lamari domin su bayyana wa jama'a. Ina ga shi yasa aka kebe wannan rana saboda tunawa da yan jarida.
Zara amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce taya kuke amfana da cikin yan jarida ga kuma yadda kuka ba mu amsa
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki tare da Kadora Digaga inda suka ce ai amfanin aikin yan jarida ba zai misaltu ba yau da gobe ku tashi lafiya
ga kuma amsar Adamu Muhammad mai nasara a Nasarawa shi kuma yace yau take ranar yan jaridu ta duniya don haka ina muku fatan alheri yau da gobe
Sai Buhari ya haya unguru jihar Yobe inda yace yau da gobe na amfana da aikin jarida ta hanyar wayar da kai kuma sunana ya je inda ban je ba a fadin duniya dan haka nake fatan Allah ya daukaka wannan aiki na jarida amin
Sai kuma sakon mu na gaba daga wurin Salmanu Yanya Salmanu shi kuma yace VOA Hausa Yau da gobe muna amfana da yan jarida ta hanyoyi masu yawa su ne suke ba mu labaran duniya safe da rana da yamma ta fatan Allah ya taimaka wa yan jarida akan aikin su to amin
Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina da tattaunawar sa da ƴan uwan mu ƴan jarida Abuja.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wannan shiri namu na yau da gobe wanda a yau muna tare da manyan baki a ɗakin mu na sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A yau muna magana ne akan batun wato ranar yancin yan jaridu ta duniya wanda ake gudanarwa a sassa daban-daban na duniya baki daya kuma ina tare da manyan baki da suka haɗa da Malam Muhammad Ai Usman wanda gogaggen dan jarida ne tsohon wakilin kamfanin dillancin labarai na kasar Qatar wato Al-Wahda. Akwai Dr. Abubakar Umar Kari, babban malami a Jami'ar Abuja kuma shugaban sashin nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja dake nan babban birnin tarayya. Sai kuma Professor Faika Nasir wacce daliba ce ta bangaren aikin jarida. Malami yana muku barka da zuwa a daidai wannan lokaci.
Barka ka da Allah. Barka da
malami.
Yanzu zan fara da kai dan jarida Muhammad Ai Usman. A yau da ake wannan hidima na ranar yancin yan jarida duniya. Da farko zan so in kamar magana dangane da yadda ainihin su yan jaridun suke samun kansu a cikin ainihin aikin jarida. Domin akwai wannan muhawara da ake ta yi cewar shi dan jarida ana yin sa ne ko kuma ban san dai da zan abin da wasu is journalist born or made
wannan an dai ana ara aihu wasu a matsayin dan jarida ko kuma sassaka su ake akan hanya
yawa to kafin mu je ga ainihin gundarin wato abin da zai magana kansa kai ya kake kallon ainihin yan jarida din kana ga cewa sukan samu kansu ne kurin a cikin aikin jarida ko kuma a wani abu ne da wanda daman tun farko suna da sha'awa da kuma nazari akan sa kuma suka karanta kuma suke dabbaka shi
to da farko dai aikin jarida malam Hassan idan muka duba ya dauko ne daga tabi'ar dan adam domin idan ka samu mutane guda biyu zaka ga mutum da bakinsa zai ga maka ni mai lura ne ko kuma ni mara lura ne sannan kuma idan muka duba kwakwalwar dan adam da Allah ya halitta masa daga nan aikin jarida ya samu asali domin zaka ga ko wato launi ne zaka ga kala kala akwai shudi akwai ratsi da sauransu to duk wannan wani abu duk wani abu da ka san yake da alaka da tunani da ya mayyaza dan adam daga dabba wato shi ake kira aikin jarida wato lura hankali da kuma zurfin tunani da kuma bayyana ainihin fahimta dangane da al'amura yadda suka kasance misali a fagen siyasa ne tattalin arziki ne zamantakewa ne kiwon lafiya ne da sauransu ina ganin gabaki dai idan ka dauki aikin jarida ka cukan anan ya wato ainihin samu asali kuma aikin jarida tun kafin kirkiro waɗannan na'urori na zamani dan adam tun talitali bayan ya samu sirrin mulki ya fara mulkar kansa da kansa ya zama na baya iya tafiyar da wannan harka ta mulki sai da sako sakon kuma shine bayani bayanin kuma sai an lura an tara shi ake mika shi to daga nan aikin jarida ya samu asali sannan al'adancen ka duba za ka ga muna da maroka muna da mawaka masu wake muna da wato sankira da sauransu wanda suke idda sakon abin nan duk matsayin yan jaridu suke a can baya
na'am Dr. Abubakar Umar Kari idan muka duba misali da ke kai matsayin dan jaridan ne
kwarai kuwa
idan muka duba adadin yan jaridan mu galibin su a jimlace kana ganin galibin su sun samu kansu a cikin wannan aikin ne ko kuma wani abu ne da dama suke da sha'awar sa suka taso duba da aikin yake gudana a halin yanzu
to ni na ganin aikin jarida ko kuma yan jarida ruwa biyu ne akwai waɗanda sha'awa ne take kai su wato kuma tambayar da kaiwa Muhammad Ai Usman cewa aihuwar su ake ko kuma suka su ake wasu da dama aihuwar su ake wato tun gini tun za a ranar gini ranar zane tun lokacin da suke yara suna sha'ar wannan aiki to kuma sai su raya kansu cewa idan sun girma sana'ar da za su yi kenan to amma kuma da yake shi aikin jarida ba aiki bane da kowa zai yi cikin sauki dole sai an koya wa mutum to kaga maganar sasaka ko kikira ita ma tare ta tasiri kwarai da gaske to ni a gani na wanda zai ci gajiyar aikin jarida ko kuma wanda zai zama kwararre shine wanda da farko dai ya shiga da bisa sha'awa sa'annan kuma an kurar da shi ko dai a makaranta ko kuma ayin da kira newsroom wato ɗakin labarai to saboda haka a takaice yan jarida ruwa biyu ne da dama daga cikinsu sun shiga ne saboda sha'awa suna mai da su sana'a to amma kuma sukan karɓi horo har su ƙware su zama waɗanda za a iya cewa lallewa ne ya shahara ni dai ke ban san kai Malam Hassan ko kai wanne ne a cikin
ya faiza na dagare ki misali idan muka duba yan jaridu da kuma yadda suke gudanar da aikin a halin yanzu kina ga suna akwai abin da Bature ke cewa conducive atmosphere na gudanar da aiki kina ga akwai wannan conducive atmosphere din na gudanar da aikin jarida a Najeriya a halin yanzu
to na gode da wannan tambaya gaskiya alal hakika wato yan jaridu na fuskantar matsaloli daban-daban wannan conducive na ba sa samu wannan daman yin aikin su musamman ma investigative journalism yanzu kamar inda ni nan fi kwarewa sosai yawanci idan kana buƙatan information wato bayani akan wani abu hakan nan samun wannan bayanin yakan zama da wuya nin yawanci sai an saka kaita bin wasu irin processes tukunna ka sha wahala a ƙarshe ma ba za ka samu wannan abin da kake nema ba sa'annan kuma ita karan kanta kafa da wato aikin jarida mafi yawanci ba su create wannan environment din na wato inda zai zama it's very conducive for ma'aikatan su yi aikin su yanda ya kamata babu wannan motivation din in terms of abubuwan aiki yanda ya kamata sa'annan kuma idan tsaro ne yanda ya kamata a ce su bada wa wato ma'aikatan su yawanci ana samun matsala ta nan fannin yana daga cikin abubuwan da ke wato dakatar da aiki yanda ya kamata a fannin jarida a Najeriya
sai kika tuna min lokacin da naje jihar Texas a America mu a nan Najeriya dai mun sani akwai kamar a makaranta inda muke samun horo akwai studio inda za ku je ku samu horo da sauransu amma can sai na ga har da wani abu wai news lab ni ban taɓa sanin akwai news lab a sirri na jami'ar America
yake gojin labaru akwai fare ne
wallahi ban taɓa sanin wannan
a makarantun ma yanzu akwai
yau an fara gane yanzu alhamdulillah Muhammad Usman ina dawo gare ka da ke a wannan rana ta Alhamis ne ake didimar ranar 'yancin 'yan jaridu a duniya gaba daya bari mu ɗauka Najeriya ga misali shin ɗan jarida a Najeriya yana da 'yanci kuwa
to wato tambaya ce wannan mai matukar surkuƙiya kuma da mahimmanci domin idan ka ɗauki Najeriya a kashinta yadda take a matsayin ƙasa tun daga samun 'yancin kai a 1960 zuwa yanzu za ka samu kusan a ce ma ba a taɓa sama 'yan jarida wato takunkumi ba musamman sai dai a lokutan wato juyin mulkin soja da sauransu wanda kai ma kuma ba za ka ce za ka matsa ka zarme ba wato ɗan jarida na da cikakken 'yanci a Najeriya sai dai kamar yadda malama ta faɗa baya professor ta faɗa baya ta bayyana cewa babu wato ainihin isasshen yanayi na wanda zai ba wa ɗan jarida dama ya tsalle a fagen aikin jaridar tsalle na saki ba kaidi yadda za a san cewa wannan ɗan jarida ne gogagge dukko yadda Allah ya bashi hazaka da gogewa da wato ainihin samun dama da irin abun nan a nan babu wannan yanayin saboda dalilai da dama da baya da farko babu institutionalization wato ainihin gidajen jaridun masu zaman kansu ne ko na gwamnati ne ba su kafu-kafuwar da za a ce kana alfahari da cewa kai dan jarida bane yanzu misali ka dauki Faris Zakaria tun daga nasan Newsweek ya tafi su Washington Post su abun nan to ai kaga yanzu nan in ka dauki Adamu ko ka dauki Dr. Abubakar Kyari duk Faris Zakaria namu ne a Najeriya to amma kaga shin yanayin ya ba mu su a matsayin da wato America da gidajen watsa labaru na America suka ɗaukaki misali Faris Zakaria ko Mahdi Hassan wanda muna da su ina fatan ka gane to amma yanayin da muke ciki bai ba da wannan damar na a fahimci irin baiwa da abin da waɗannan mutane suka kunsa a tattare su na ilimi da sani da fahimtar kasar da al'umar da sauransu wanda kuma hakan zai iya kai kasar kanta
Muhammad in kace yanayi misali me kake nufi
yawa in nace yanayi misali yanzu idan aka ce yanzu muke magana akan cewa ɗakin gwajin labaru wanda kace baka taba gani ba sai da kaje Texas to kaga ai da a ce da yanayi conducive atmosphere da kuke magana ta turance da a ce akwai ta a Najeriya kyakkyawan yanayi na wannan abun to ai da kai ba za a ce sai a shekarun ka da hakoranka 30 za a ce ka gano wannan a tafiyar ka America zuwa Texas ba to kaga wannan misali ne na tartibin misali ne na cewa babu kyakkyawan yanayi sannan kuma a taya ma za a samu yanayin misali idan ka dauki yanzu Najeriya da aikin jarida kusan a rabe yake kashi biyu inda kaga manyan jam'iyyun siyasa ta kasa APC da PDP abinda wato gidajen watsa labaru na kudancin Najeriya suka mai da hankali akai ba shi gidajen watsa labaru na arewacin Najeriya su kuma suka mai da hankali akai ba sannan kuma koda a ce duk abubuwan da suka mai da hankali akai wasu abubuwa ne masu matukar muhimmanci to zaka samu kuma suna karafta ba sa jituwa da juna a wajen manufa da kishin kasa da kiyaye haƙin ɗan Najeriya
na'am
to kafin mu koma wurin ɗan Abuja bari mu shakata da wannan tsohuwar wakar Sani Danja Madalla har yanzu dai ana nan tare da sashin Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe shirin matasa bari kuma mu koma ga tattaunawar Hassan da mutanansa
Dr. Kari ina dawo gare ka a bayan nan idan muka duba yanda sojojin Najeriya suka yi dramiki akan kamfanin jirgin da Trust a nan office na Abuja Maiduguri da Lagos da kuma yadda kwanakin baya dan jirgin ne mai kwamato Jafar Jafar yayi koken cewar rayuwarsa na fuskantar barazana daga wasu ƴan siyasa da kuma yadda kwanakin baya shi ma wani dan jirgin a Financial Times yayi ta samun sabani da ƴan sanda har suka kama shi suka kulle shi da sauransu idan muka duba dukkan waɗannan misalan da kuma wasu ma daban ba wannan ba a kalma ɗaya ko biyu a iya cewar dan jirgin Najeriya na da ƴanci
to ita maganar yanci tana da dungu daban-daban haka yawa kaga akwai yancin sakar sakar dan jarida mara ya aikin sa ba tare da uzurawa ba tare da an sa masa wasu abubuwa da zasu hana shi aiwatar da ayyukansa ba akwai kuma yanci na haƙƙin sa haƙƙi kuma anan muna magana albashi da allowance da kayan aiki sa'an nan kuma akwai dungun haƙƙi wanda ya danganci mu'amalarsa da gwamnati da sauran waɗanda yake dangantaka da su wajen aiwatar da ayyukansa musamman ma jami'an tsaro to saboda haka idan ka duba a dunkule za a cewa dan Najeriya ɗan jirgin Najeriya suna da yanci kware da gaske musamman idan a kwatanta su da takwarorin su na waɗansu ƙasashe musamman ma ƙasashe masu tasowa to amma kuma daga lokaci zuwa lokaci akan sami miskiloli kuma wannan abu yana da ɗan tarihi wasu sukan fara ne tun daga abin da ya faru da wani washi minera a Makil shi wannan wani ɗan jarida ne lokacin na jaridar ta Daily Time zakanin shekarun 1973 wanda ya bada wani labarin da ya shafi wani gwamna wanda yanzu sarki ne a kudu maso kudanci kasan nan wannan gwamna ya sa aka kama shi aka masa aski da kwalba to yawanci shekara da shekaru yakan zama misali na irin yadda ake cin mutuncin yan jarida kuma akwai misalai da dama waɗansu ma a nan Najeriya da dama sun rasa rayukansu akwai maganan Dele Giwa akwai maganan Suba Gauda Kalto akwai ɗan jaridan nan na channel television wanda aka yi shi a Kano a lokacin rikicin Boko Haram so musamman rayuka da kuma walwalan yan jarida a Najeriya suka shiga hatsari daga lokaci zuwa lokaci a lokacin da suke gudanar da ayyukansu sa'an nan kuma da daman su musamman ma waɗanda suke ayyuka a jaridu da radio da talabijoji masu zaman kansu ba a biyan su a haƙƙinsu to saboda haka ita wannan magana ta ƴancin ɗan jaridar Najeriya ta da dungu ya danganci ta inda ka duba ta
na'am faiza ina zo gare ki misali inda kika fi kwarewa wato fannin aikin jarida irin da binciken kwakwaf abinda kuke cewa investigative journalism kina ga wannan fannin za a yi aiwatar da shi a Najeriya cikin ruwan sanyi?
Eh, idan dan jarida ya samu tsaro, wato idan har gwamnati za ta kare lafiyar wato dan jarida, na da tabbacin cewa kowane dan jarida zai so ya wato maida hankali akan bincike na kwakwaf, wato investigative journalism.
Afwan, idan kina maganar cewa idan gwamnati za ta kare, amma wani lokacin ai binciken gwamnatin kake bincika,
kina
da abu ne mai yiwuwa kana binciken mutum kuma ya kare ka, ba mu
kwana sosai ma. Sosai ma
a irin kasashe masu tasowa irin namu?
Sosai ma. Sosai ma.
Na san a Turai da kuma kasashen da suka ci gaba wannan abu ne mai sauki. Amma yanzu misali, bari ba ki misali, a ce kin je wata jiha, wani gwamna yayi badakala, yayi aika-aika. Kina binciken wannan aika-aikar wannan gwamnan, kuma kina salon gwamna ba ki kariya?
Ai, to ba lallai bane daga gurin shi wannan gwamnan kariyan zai fito ba, tunda gwamnati ta tarayya gabaki daya, ita ke aiwatar da duk wani take bada doka da sauransu, kuma take janyewa in ta ga dama. Tsaro dai, kowa dai a kasan nan yana bukatan tsaro a matsayin shi na dan kasa. So a matsayinka kuma na dan jarida, idan zaka yi aikin ka ne a matsayinka na dan jarida, gaskiya kake wato bincika ko bincike akai, dan tabbas dole a baka kariyan da zaka gano kan wannan gaskiyan har ka fito da shi a samu wato daidaito ko menene wannan.
Malam Muhammad Ayyub shigo cikin wannan magana.
Wato abinda Malama Faiza take kokarin tabbatarwa shine, wato wannan aikin jarida a bangaren bincike na kwakwaf, zai iya yiwuwa a Najeriya, amma yana da matukar wahala. Dalili shine, wato kusan duk kasashe, in ka duba aksariyar kasashe da suka kasance kasashe masu tasowa ne ko kuma kasashe da suke da karancin ci gaba, zaka samu ɗan jaridu sun fi samun wahalhalu, wato da rashin tabbas akan game da ayyukansu. Misali, mun ga a shekarun 1970 ƙarshen su, inda aka kada gwamnatin shugaba Richard Nixon, wanda idan muka duba Washington Post a wannan lokacin, zan iya tuna haka ne doka?
Babuduwa
yawwa, to saboda haka idan ka duba wannan ai lokacin demokradiyya ta nuna, sannan kuma akwai haɗin kai tsakanin su kansu kungiyoyin leken asiri, suna tsoron yan jaridu, gwamnati tana tsoron yan jaridu, gidajen jaridun a wannan lokacin sun shekara 100 da yanci da kafuwa. Sannan kakkamanci a daidai lokacin da aka yi wannan, kusan mata ba su gama samun yancin kansu, suka farfado daga cikakken yancin da suke da shi a America, kamar a yau ba misali. Domin bayan shi mamallakin jarida ya mutu, na san Esther ce ta gaji kuma, wanda a lokacin kuma mata kusan ba ma dade da ba ma mata dama yanci, haka ne, ba jefa ƙuri'a ba. Aka zo ta daga warakala ta fito ta shugaba Nixon, gwamnati Watergate ta fito, gashi idan aka gaba kura bayan siyaki rahoton nan, gashi idan muka tsaya muka jajirce muka watsa shi, zai iya kawo gwamnatin nan ƙarshe. Shugaban ƙasa zai iya faduwa a impeachment ɗinsa, a fitar da shi daga shugabanci, amma America za ta ci gaba. Sannan idan muka yi kuskure a wannan lokacin, aka ce suka ce suka zauna a board suka yi tunani, idan muka yi kuskure ni mace ce ko kuma taro ka taho da mahaifina, idan aka ce za a yi wannan abu, idan muka tashi to Washington Post ta rushe, to amma ya za a yi? Abinda aka kawo wannan rahotanni, in zan iya tunawa Dr., wato sun fi ƙarfin Washington Post, sun fi ƙarfin gwamnatin America. Dole a yi amfani da wannan haƙa'iƙ don a ceci ƙasa, saboda haka dole suka tafi a radi da ka aka fitar da wannan, kuma dalilin faɗuwar shugaba Richard Nixon kenan, kuma abin da ya ƙara bama ita jaridar Washington Post ɗaukaka kenan, har yau ake ji da ita a America ake kuma shakkarta. To kaga wannan demokradiyyar ta nuna. Amma a nan yanzu ba mun ga inda aka yi ina da kisa, mun ga inda ɗan jarida ya tafi ba a ƙara jin ɗuriyarsa ba, mun ga inda to akwai dokar da ita professor take magana akai, dokoki ne da kundin tsarin mulki na ƙasa da tsari ya tanaje su, amma kuma a ƙasa babu su. Saboda haka ɗan jarida ba yi da wannan wato amincin
wannan dokokin ma ai ba a ma tattaunawa akai,
to tunda kin ka so ba a tattauna su, to ana bai da bai ba aminci kenan, saboda haka da saura
wato dokoki ne da kuma tarbiyya
haka,
saboda ita America an gina ta ne a ginshikin yanci, kuma abinda ake nufi da yanci a nan ya kunshi a fito fili a faɗa abu zahiri, sannan tsarin mulkin America yayi kariya kware da gaske, ya tilastawa masu rike da bukaman gwamnati duk lokacin da aka zo aka tambaye su abu haƙƙin su ne su fada. To anan mu yi kokarin mu yi a 2014 Majalisar Tarayya ta aiwatar da dokar nan ta Freedom of Information Act wanda akaikaice ta tilasta jami'an gwamnati duk lokacin da aka zo aka tambaye su bayani su bayar, to amma ba a bayar. To saboda haka tarbiyyar mu, tarbiyyar aikin jaridar Najeriya har yanzu kusan za a ce bata kafu
bata nuna ba,
yawa bata nuna ta yadda za ta kare haƙƙin ɗan jaridan ɗaya ta bangare ɗaya ba, sannan kuma ta tilasta wa shi investigative journalist duk lokacin da ya nemi labari a bashi ba.
Idan kuma muka duba muka dawo kan maganan wannan samar da kyakkyawan ingantaccen yanayi na aiwatar da aikin jarida a nan Abuja nan, dazu azuma ake ban labarin akwai wani gidan radio na gwamnati ne ma wanda aka rage musu albashi abin ya bani mamaki.
Eh kwarai da gaske, to ai sun rage wa ma kai Hassan, wasu ba ma biyan
kwata kwata wanda kike da ku ba fara aiki ma a
wasu sai a ce kuma doctor na ID card din aikin ka wai shine mil take din ka shine hayar da kake niwa
tunda dai sun baka appointment sun baka ID din ba za ka
nake cewa ko wannan gidan radio ne na gwamnati ka san ga aikin nan akwai abin da kake cewa wani allowance kuma shifting allowance, to wani director ne kullun a ma'aikata ya zo yace wai ya waɗannan mutanen albashi ya fa nan wurin muke nan ministry ne, sai ka ce a ranka dade wannan ai akwai wani allowance kullun sai ce ya soke kullun ya ce shikenan kuma ya soko daya daga cikin ma ka take ga mun cewa a cikin albashin sa abin da ya ragu akai ya kai $40,000 wani $50,000 wani $30,000 yan kananan shine wanda ga $10,000 $10,000
$10,000
da sauran kananan. To tambayan me wannan abun yake nunawa a sha'anin aikin jarida zo a Najeriya?
To ai wannan yana karya gwiwan yan jarida ke dan din babu wanda zai so yi aiki ba wata kafa na jarida idan har zai taba salary na albashi na kowane wata zan fito na sha wahala gurin neman labaru na kawo na rubuta na a broadcasting da sauran su, sannan kuma a ce haƙƙi na ba za a biya ni ba a ce kuma an rage abba ina ganin bai ba su kyauta ba gaskiya.
Sannan kuma yanzu professor idan kika duba wannan abu mutumin da yazo da rana tsaka wai adrana ganka iji kan dana miji
to ai so yake
ana zauna da director ya duro ya ce ya yanke maka kuma ta zartu sai ya ce a baya sarauta gargajiya
so yake ala ana
kuma sannan yanzu a ce ga wata badakala ta fito a ofishin sa idan ka tashi ka shiga shin batun dawo maka da albashin ka zakai ko kuma
ai karawa akan zakai
ko goye dako dan kushi ya baka
brand kuma wannan abin yazo ne a duk lokacin da ake wannan mai kankancin albashi ne $30,000.
To kaga wannan ai ai bambara kai kenan kaga ana maganar ƙari shi kuma ya biyar kawai ina ga wannan wanda haƙƙin su ne musamman kungiyar yan jarida ta kasa kamata a ce ta shiga cikin wannan
gaskiya.
To masu sauraro duka ana muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi wanda a yau ake bikin ranar haƙƙin wato ƴancin yan jaridu ta duniya. A cikin zuran namu kun saurari babban malami a jami'ar Abuja kuma shugaban sashen nazarin aikin jarida wato kimiyyar siyasa da kuma zamantakewar bin adama Dr. Abubakar Umar Kari, sai kuma gogaggen dan jarida Malam Muhammad Ali Usman wanda tsohon wakili ne a kamfanin dillancin labarai na kasar Qatar wato Al-Wahda, sai kuma Professor Faiza Nasir wace babbar ɗaliba ce a sha'anin aikin jarida kuma mai gudanar da wannan aiki a halin yanzu a nan birnin tarayya Abuja. Mr. Benjamin Gawon shi ne ɗauka mana sauti, ni ne Hassan Maina kai na ke sallama da ku daga nan birnin Abuja, mu zama lafiya.
To madalla masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni da injiniyan mu na yau Aidin Otku tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
I'm